ake magana. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Inda Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shiri na yau Litinin 6 ga watan Maris 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud ba mu kanin labarai.
To binta jakadar Amurka a Najeriya ta ce akwai mutane da dama da ke korafi kan sahihancin zaben shugaban kasa da aka gudanar a Najeriya. Kazalika kuma akwai wasu da dama da ke manan lashe zaben. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a yau Litinin cewa idan har dakarun Rasha suka yi nasarar kwace birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine, hakan ba zai yi wani tasiri a yakin da Rasha ke yi da Ukraine ba. Wasu fursunoni hudu da ke ikirarin jihadi sun tsere a wani gidan yari a ƙasar Mauritania.
Kanin labaran duniya kenan. To shugabanni da magoya bayan jam'iyyar PDP a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga zuwa ofishin hukumar zabe ta kasar domin nuna rashin amincewa da sakamakon zaben shugaban kasa da aka bayyana a makon jiya. Za kuma ku ji cewa yayin da ake sauran 'yan kwanaki a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya, wasu al'ummar kasar sun nuna sun soma kira ga hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC da ta tabbatar da wallafa sakamakon zaben ta yanar gizo. Muna kuma tafa da shirin ilmi garkuwar dan adam wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Yau shirin zai duba batun wasu alƙawura da zababban shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu yayi da kuma ra'ayoyin wasu 'yan kasar game da haka. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jakadar Amurka a Najeriya ta faɗa cikin wata sanarwa a ranar Lahadi cewa akwai mutane da dama da ke korafi kan sahihancin zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ƙasar. Kazalika akwai wasu da dama kuma da ke murnar lashe zaben. Mary Beth Leonard Watch ita ce jakadar Amurka a Najeriya ta yi kira ga masu korafi kan zaben da su bi hanyar da doka ta tanada wajen neman maslaha. Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin zababban shugaban da zai jagoranci Najeriya tsawon shekaru hudu bayan Buhari ya kammala wa'adinsa na biyu a watan Mayu. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya ce Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki ya samu ƙuri'a sama da miliyan 8 inda ya lashe zaben da aka yi mai cike da gogayya. Sai dai bangaren 'yan adawa a ƙasar sun ce zaben na tattare da kurakurai sun kuma sha alwashin zuwa kotu don ƙalubalantar sakamakon. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a yau Litinin cewa idan har dakarun Rasha suka yi nasarar kwace birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine, hakan ba zai yi wani tasiri a yakin da Rasha ke yi da ƙasar ba. Birnin Bakhmut ya kasance wata tunga da aka jima ana gubza faɗa inda dakarun Rasha ke ta yunkurin ganin sun karɓe ikon birnin wanda ke lardin Donetsk. A cewar Austin, baya kallon matakin da dakarun Ukraine suka ɗauka na janyewa zuwa yammacin birnin a matsayin koma baya. A yau Litinin dakarun Ukraine suka ba da rahoton sabbin harhare da Rasha take kai musu da wasu jirage mara matuƙa ƙirar Iran. Sojojin Ukraine ɗin sun wallafa a shafin Twitter cewa sun yi nasarar kakkaɓo 13 daga cikin jirage 15 da Rasha ta harba musu. A yau Litinin shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce zargin saka guba ga wasu ɗalibai mata da aka yi a wasu makarantun ƙasar laifi ne da ba za a taɓa yafewa ba. Ayatollah Ali Khamenei kenan yake cewa muddin hukumomin bincike suka gano da gangan aka saka gubar waɗanda suka kitsa hakan za su fuskanci da tsauran hukunci, yana mai cewa babu afuwa ga duk wanda aka samu hannunsa a ciki. A makon da ya gabata shugaban Iran Ibrahim Raisi ya ba da umarnin a ƙaddamar da bincike kan rashe-rashen lafiya da aka samu a tsakanin ɗalibai mata a sama da makarantu 30 a watan Nuwamba. An gano cewa rashin lafiya ya kama ɗalibai a larduna 21 a cikin 30 da ke ƙasar.
Tonon ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugabanni da magoya bayan jam'iyyar PDP a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga zuwa ofishin hukumar zabe ta kasar domin nuna rashin amincewa da sakamakon zaben shugaban kasa da aka bayyana a makon jiya. Daga Abuja inda ake gudanar da zanga-zangar ga wakilin muryar Amurka Nasir Adamu Alhikaya.
Zanga-zangar da aka dade ba ga irin ta ba zuwa hukumar zaben na zuwa ne bayan kotun daukaka kara ta ba da hurumi ga dan takarar na PDP Atiku da na Labour Obi su duba kayan da ake amfani da su wajen zaben musamman na'urar nan ta Vivas da ake cewa mai hana magudi ce da yan adawa suka ce sam ba a mai amfani da ita ba wajen aika sakamako kakakin kamfen din Dino mai laye ya ce sam ba za su amince da sakamakon ba kuma sun nuna hakan a lokacin da suka fice daga dakin bayyana sakamakon gabanin kammala kawo sakamakon zaben
ke ci zabe saboda haka an ga mana magudi a sauke zabe nan gaba ɗaya ba mu yaddar ba da abubuwan da aka yi ba saboda kowa a duniya ya san cewa ba ya dalci ba ai ne da kaji da san cewa wannan karin mun lashe takobi ba yau kada zamu zo ba gobe zamu zo jibi zamu zo gata zamu zo sai an sai mun samu ƴancin mu sai ai mana gaskiya sai ai mana adalci jana'iza muka zo yi jana'izan barayi jana'izan mutunta jana'izan yan yaudara shi muke yau sai samu kaza wannan bakin tsayan dole duk duniya ta san cewa an cuce mu dole masu wanda za su zauna kan wannan maganan a Supreme Court da Court of Appeal su san cewa an cuce mu su san cewa ƴan Najeriya sun nuna rashin yaddar su sun lashe takobi wa gudu ba da baya wannan karin ba za mu yadda ba
tawagar ta mika wasika da ke kunshe da dukkan korafe-korafen yan adawar inda commissioner mai kula da wayar da kan masu kada ƙuri'a na hukumar Festus Okoye ya karba yayi alwashin mika ga shugaban hukumar Farfisa Mahmud Yakubu
this commission is a listening commission this commission is the public trust and this commission belongs to the Nigerian people our allegiance is to the people of the Federal Republic of Nigeria
Hukumar nan ba ta daukar umarni daga wajen kowace jam'iyyar siyasa aikin ta ga 'yan Najeriya ne zamu dau mataki kan sashen wasikar da ya shafi shari'a kuma zamu duba dukkan abin da aka rubuta inji Okoye in za a tuna bayan zaben 2011 gabanin zaben 2015 shugaba Buhari da kansa ya jagoranci irin wannan zanga-zangar zuwa hukumar zaben da samun rakiyar shugabannin APC karkashin John Odigi Oyegun inda ya nuna shi ma san ba su amince da sakamakon zaben 2011 ba da bukatar lalle a yi adalci a zaben 2015 inda kuma cikin ikon Allah ya lashe zaben. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Toma Adalla an gaishe ka Nasiru Adamaili hikaya har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud da karshen labaran duniya.
Wasu fursunoni hudu masu ikirarin jihadi sun gudu daga gidan yarin Nouakchott babban birnin kasar Mauritania. Fursunonin sun bude wuta ga masu gadin gidan yarin yayin da suke kokarin tserewa a daren Lahadi inda suka kashe biyu daga cikin su. Biyu daga cikin fursunonin an yanke musu hukuncin kisa yayin da sauran biyun suke jiran hukunci da za a yanke musu. Hukumomin tsaro a kasar ta Mauritania sun ce sun kara tsawar matakan tsaro a gidan yarin sannan suna bin diddigin su. Wato waɗanda suka tsere suna masu ba da tabbacin cewa za a kamo su. Hukumomi a Pakistan sun haramta watsa dukkan wani jawabi ko taron manema labarai da ya shafi tsohon Prime Minister wato Imran Khan. Su kuma dakatar da wata kafar yaɗa labarai ta talabijin da ke watsa shirye-shiryenta ta tauraron ɗan Adam ko kuma satellite saboda ta ke wannan umarni. Ta daidai ƴan adawa suka fara caccakar wannan mataki waɗanda suka kwatanta amma wato wanda suka kwatanta a matsayin take ƴancin faɗin albarkacin baki suna masu kira ga gwamnati da ta janye umarnin. Hukumar da ke kula da sha'anin watsa labarai ta kafar ta Latroni ce ta ba da wannan umarni inda ta haramta watsa labaran kai tsaye ko wanda aka naɗa waɗanda suka shafi Khan. Hukumar ta kuma yi gargaɗin kwace lasisin duk wata kafa da ta take wannan doka.
Yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya, wasu al'ummar kasar sun so mu kira ga hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC da ta tabbatar wannan karan ta wallafa sakamakon zabe ta yanar gizo. Daga Maiduguri ga wakilin muryar Amurka Haruna Daudabi da rahoton.
A yanzu dai sauran 'yan kwanaki a gudanar da zaben gwamnoni a tarayyar Najeriya da kuma 'yan majalisun dokoki na jihohi wanda hukumar zabe mai zaman kanta ta ce ranar 11 ga watan Maris za ta gudanar da waɗannan zababbuka sai dai tuni wasu 'yan Najeriyan suka soma kiraye-kirayen hukumar zabe na ƙasar ta cewa ta tabbatar cewa ta saki waɗannan sakamakon zabe da za a gudanar ta yanar gizo wanda ake kira BBS kamar da ta yi alƙawarin haka a baya. Rashin ba da sakamakon zababbukan ta yanar gizo shi ya haifar da irin ƙorafe-ƙorafen da ake yi a tarayyar Najeriya. zanga-zangan wanda wasu jami'u ke ganin cewa babu gaskiya a wannan harka kuma shi ke bayan sati guda wato a jiya hukumar sayi mai zaman kantan ta saki waɗannan sakamakon zabubbuka da hakan zai kawo ƙarshen ta da jijiyoyin yuwa da ake tsakanin jami'u a bari an batun shugaban hukumar zabi mai zaman kanta na Najeriya na tsheda mun yi labarai cewa wato professor Mahmud Yakubu za sake waɗannan sakamakon zabe ta yanar gizo inda kowa zai iya ganewa idanunsa kamar irin abubuwan da suka zaba amma aka samu sabanin haka sai dai gwamnatin jihar Borno professor Babagana Umar Zulum ya kira ga sauran ƴan Najeriya da ba su samu zabubbukan da suka gabata da kuma mai zuwa ba da cewa sai hakuri kuma su rungumi kaddara dan a tafi tare ga abin da ke cewa
wanda bai samu mulki ba yayi hakuri ni professor Babagana Umar Zulum da zan tozar ta kwana Borno don saboda ban ci gaba ba kowa da kowa ai hakuri mu ɗan uwa ne mu zo mu yi aiki tare don saboda mu tabbatar kawo ci gaba a ƙasar Borno
ita ko Hajiya Zainab Aminu ɗaya daga cikin jami'ar hudda da jama'a da ke aiki a hukumar zabi mai zaman kanta ta shaida wa muryar Amurka cewa za a gudanar da zabukan gwamnoni ne da guda 29 cikin 36 da ake da su don a ce wanta zabukan guda 7 daga cikin su a rushe su ne sakamakon irin umarnan kotu da aka samu daban-daban da kuma musanya lokutan zabukan kamar haka
akwai jihohi guda 7 wanda su ana gudanar da zaben su ne ba tare da wannan zabe na gama-gari ba wanda hakan ya samo asali ne daga wata rusa zaben da wata kila kotu ta yi ta kwashe kujerar daga wani gwamna ta baiwa wani koko ta karbe ta kan kujera daga wani gwamna ta ba da daman a sake zabe daga nan shine wa'adin mulkin su ya juya ya zama ba tare ake yi da duka na gama-gari ba wayannan jihohi sun hada da jihar Kogi da Bayelsa akwai Edo da Ondo akwai Osun da Ikiti akwai jihar Anambra
to wai ko mai sauraron yan Najeriya ke cewa ne game da shirye-shiryen wannan zabukan gwamnoni mai zuwa
sunana Malam Aliyu batun portal da INEC ta bude ta yi late dama yanda INEC ta bude baki ta fada ta ce a ranar da aka yi zabe a ranar za a ga to ba mu san me yasa ba a saba an zo an sa bayan sati daya in dai result din genuine wanda kowa abin da yayi shi aka sa wallahi alhamdi saboda Najeriya yanzu mu zaman lafiya muke so kuma Allah ya ba mu zaman lafiya
sunana Abubakar wato a zahirin gaskiya zaben gwamna dai da portal wannan su yi adalci su bar portal nan a bude wanda duk wanda ya dangwala ana gamawa mutun ya bude portal ya gani shine fatan mu da kuma roƙon mu ga ƴan mutanen INEC
sunana Malam Muhammad ne zabe mai zuwa nan da kawai ya kamata kayan zabe din su wannan bibas machine din da su wannan nasu din su kawo shi a lokaci in ba haka ba su kawo shi a lokaci ba mutane suna gani an riga an gama komai zabe ma riga an yi tunda dai an ci an gani a machine za a gani to kaga mutane ba su yarda ba an kawo abu late a ce an riga an gama
to sunana Jajjaya saboda abin da ya faru baya ya kamata ita INEC ta dauki darasi akai kaga ya kamata a ce ta samu wannan abubuwa an samu bata lokaci duk wayansu abubuwa ya kamata ya zama mata darasi su gyara wannan abubuwa
wasu daga cikin ƴan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyin su game da zababukan gwamnoni da kuma majalisun wakili da za a gudana a ranar Asabar mai zuwa Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
madalla an gaishe ka Haruna Dauda Biyu ka hada mana wannan rahoton to har yanzu muna Najeriya inda rundunar ƴan sandar jihar Kano ta ce ta bankado wani yunkuri da wasu bata gari ƴan siyasa ke yi na shiga da makamai cikin jihar domin amfani da su a yayin zaben gwamna da na ƴan majalisar dokokin jihohi da za a yi a ranar Asabar mai zuwa wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kure da ke Kano na dauke da karin bayani
a yayin taro da manema labarai a nan Kano ƴan takarar jam'iyyun da suka hada da ADC da ADP da PDP da NRM da kuma YPP sun yi Allah wadai da yunkurin da suka ce wasu bata garin ƴan siyasa a jihar ke yi na kawo tarzoma da za ta haifar da cikas ga tafarkin gudanar da sahihin zabe a Kano Malam Ibrahim Khalil da ke yi wa jam'iyyar ADC takarar gwamnan Kano a zaben na ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu shine ya karanta sakon a madadin sauran takwarorinsa a yin ganawar da suka yi da manema labaran
babban sakonmu shine kira ga duk wani wanda yake da hannu ko yake da ruwa da tsaki akan harkar tsaro da inganta zabe na cewar akwai kishin-kishin da labarai na cewar za a shigo da makamai za kuma a yi amfani da miyagun makamai wajen hargitsa harkar zabe da cin zarafin ƴan takarkari da kuma cin zarafin waɗanda za su jefa ƙuri'a da kuma kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a Kano idan kan muna kira ga masu sa ido na kasashen waje da cikin gida da jami'an tsaro da duk mai ruwa da tsaki akan harkar wannan da malamai da sarakuna da mutanen kirki duk duk wanda yake kishin dan adam da mutunci da doka da order cewa to gafa abin da ake shirin yi a zaben 2023 na ranar 11 ga watan March.
Hannu guda kuma ita ma rundunar ƴan sanda ta jihar Kano ta fitar da wata sanarwa inda tace za ta sanya kafar wando guda da dukkanin wani dan siyasa dake yunkurin ta da zaune tsaye a jihar ta Kano yayin zaben na ranar Asabar. Dangana ta cikin wata sanarwa da kakakinta SP Abdullahi Kiyawa ya fitar ta ce rahotannin sirri na nuni da cewa wasu miyagun ƴan siyasa na takidin amfani da batagarin matasa domin tada tarzoma a Kano a yayin zaben na ranar Asabar mai zuwa. Sai dai ta ce za ta yi aiki kafada da kafada da sauran hukumomin tsaro a Kano wajen murƙushe duk wani yunkuri irin wannan. Yanzu haka dai masana harkokin tsaro sun fara tsokaci dangane da waɗannan batutuwa na barazanar tsaro da ke tasowa Kano.
To wannan abin gaskiyar magana idan har ba ɗauki matakai ba, to za a samu asarar rayuka, sannan za a samu asarar dukiyar da ba a taɓa tunani ba a kowannan lokacin na biyu kenan. Sannan za a samu yanayi mawuyacin matsanancin yanayi wanda mutane za su shiga ba tare da buɗa kasuwanci ba, ba tare da hanya zirga-zirga shiga da fita ba, talauci zai ƙara yaduwa. In dai aka bari wannan abin ya kasance kamar yanda waɗanda suke shirin yin wannan abin suka yi.
Detective Awol Baladirmi yake nan mai sharhi a kan lamuran tsaro a Najeriya. A makon jiya ne dai rundunar ƴan sanda ta jihar Kano ta gurfanar da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa a gaban kotu bisa zarginsa da hannu cikin tarzomar zaɓe wadda ta kai ga hallaka wasu mutane a yankin mazaɓasa ta Tudun Wada da Doguwa, yayin da shi ma zaɓaɓɓen ɗan majalisar tarayya a jam'iyyar NNPP daga mazaɓar Dala Aliyu Sani Madakin Gini ya amsa gayyatar rundunar dangane da tuhumar mallakar bindiga babu izini. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoton. Masu sauraro, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti na safiya da minti 17. Karfe 4 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda yake karfe 3 da minti 17 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na ilmi garkuwar dan adam.
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji tattaunawa ne da Dr. Isa Imam, wani masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna ta jihar Niger, akan alƙawarin da sabon zababben shugaban ƙasa a Najeriya Chief Bola Ahmed Tinubu ya yi na kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'o'i da sauran makarantu na gaba da sakandare a ƙasar. Da fatan za a yi sauraro lafiya. To da farko dai na tambayi Dr. Imam ne yanda ya ga wannan alƙawari da Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka, sai ya kada baki ya ce
wannan alƙawarin da ya yi ko da yake ba sabo abu bane a gurin mu, don shi ma wannan gwamnati da take kan ci yanzu nan shi ma Buhari ya yi magana cewa zai kawo ƙarshen yajin aiki, amma muka da ya shigo sai abin da ya saba da abin da ya alƙawari. Amma da yake wannan gwamnatin ina ganin kamar cewa in dai ta ɗaukin abin da muhimmanci to za ta iya cimma nasara. Da yake na ga cewa shi sabon shugaban ƙasa shi daga can Southwest ne, kuma su can Southwest kuma san cewa ilimi shi ne kamar masana'antu su. To saboda haka muna ganin ba zai wasa da batun ilimi ba. Kuma maganan da ya yi har ya cewa zai sa budget in education ta zama 25% wanda ta daidai da United Nations standard. So kaga kawo ƙarshen yajin aiki a Najeriya abu ne mai yiwuwa inda har gwamnatin ta dauki ilimi da muhimmanci
to ai ko wannan gwamnatin tana cewa tana so ta yi amma watakila babu kudi ne da za a yi to ina zai samu kudin da zai wannan
mutum kudi inda aka zauna da su asu an san shawara za a kawo a samu kudi a cimma masallan kuma ka duba kudin da ma ake nima ba wasu kudi masu yawa bane kuma ba kudin an ce a kawo shi at once bane abun installment at installmental level ne za a dinga ba da wannan kudin ba an ce a kawo kudin yin da dunkule lokaci daya bane so abu ne mai yiwuwa inda gwamnati ta dauki abun da muhimmanci mun san wannan kasar mun san arziki ne ke shigowa ta tattalin mai ne to kuma ta wasu hanyoyi ne mun sani duka kuma mun san irin abubuwan da ake yi a nan kasar har in za a yi a samu ailikin wasu kudi dai da suka fi ta hanyar da bai kamata ba to lalle kan za a samu kudi wanda za a iya aje ma cin gaban ilimi a Najeriya domin shi ma samun shi magana shugaban kasan ya san cewa ilimi kamar da na fada shi daga can southwest ne kuma ilimi shine masana'antu su kuma ya san cewa ilimi abu ne mai nagarta kuma wanda zai kawo cin gaban kasa kuma muka duba ainihin tayirin sa wanda ya fitar da su kuma ya talafa musu askarin wani abu a nan Najeriya dukkan sun makaranta masu ilimi ne ya nemo wanda ya san cewa sun san abin da suke yi to kaga tunda ya san da haka to lalle kan ina tattatan zaton ba zai wasa da sha'anin ilimi ba
to kana ganin za a iya warware wannan matsala ba tare da jami'o'i sun kara kudi na dalibai ba
to wannan abun da yayi abu ne dai wanda ake kan ko kuma in ce abu ne dai wanda aka duba ana ko kuma in ce ana kan dubawa to lalle kan jami'o'in Najeriya dai suna dan samun jin dadi domin yawanci kudin da ake charging gaskiya dai kamar dai karatun dai ba kamar dai da kyauta ake yi amma da yake da asu suka tafi strike kuma asu suka ce ba su so a kara ma jami'o'i kudi cewa Najeriya tana da kudi wanda za ta iya tafiyar da sha'anin ilimi ba tare da an sa ma students an kara musu school fees ba amma ita gwamnati ta nuna cewa ai ba za ta iya ba dole ne su daliban su biya idan suka biya to ana ganin cewa za a dan samu sauki to ai ko nawa ne za su biya ba zai iya da university a cikin irin rashin kudi ko kuma kudin suke bukata su yi aiki da shi ba shi wannan sabon shugaban kasan ya ce in yazo za a ba su daliban jami'a loan bashi kamar 150,000 haka wata ko ne sai sa kamar 75,000 kenan to kaga wannan ko da an kara school fees to kaga za a samu iya su samu su biya to kaga duk wannan shirin na duk kudin na gwamnati ne an baka ne dan ka bayar kuma to kaga ko da an kara school fees to ina ga za a dan samu sauki amma gaskiya abun shine kuma ba kara school fees ba inda gwamnati tana so dan Allah ya bamu arziki wanda zamu iya mu tafi da sha'anin ilimi ba tare da an charge ko kuma an kara school fees ba amma inda abubuwan ke tafiya yanzu nan zaka ji cewa wasu jami'o'i sun dadaga school fees din su to kaga an ba an za sake zauna aka ce to gwamnati za ta kara kudi jami'o'i su dan ragewa to in dan ba haka ba to abun ina ganin abun ya ci gaba kenan karan kudin kuma kamar yadda na fada wannan karin kudin ba zai solve problem na university ba sai dai in za a dinga ce ana karawa ai ko su private universities ai ba wani riban despite was na charges suna charge sosai ba wani riba suke ci sosai ba wani kazamin riba suke ci ba so sai ra ka shi sha'anin ilimi dole ne gwamnati ta dauke ta da muhimmanci kuma kuskuren da ake shine idan ana magana su a ce ai a kasa waje a wasu kasashen da suka ci gaba ga inda suke su mun kai su ne ai ko ni kasa tana da level ko kuma tana da stage wanda in ta kai za ta dauki ta mataki ai ne dai muke a Najeriya din nan in aka duba wanda ba su yi makaranta ba sun fi yawa har yanzu to shin za a ce za a duba abin da ake a wasu kasashe a zainan su suna ga sun ci gaba a kullum lokacin da gwamnati ne take ɗaukar mai makaranta fully a kwai stage da an kai to gwamnati za ta rage a yi 50-50 a kai stage da za a kai cewa za a yi 40-60 so komai na da lokacinsa in muka ce za mu duba yadda aiki a wasu kasashe gaskiya abun ba zai kyau ba domin level na cin gaban mu ba ɗaya bane da nasu su ma su a duba alkawarin suke kaman inda muke a yanzu ya suka yi tafi da sha'anin ilimin su shin alkawarin suke kaman suke matsayin mu gwamnati ne take duka ko dai an ka ko dai an mai da shi private ne
to masu sauraro a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba inda za mu ji ta bakin dalibai da kiyaye game da wannan tsari na kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'o'i a Najeriya a madadin bakon namu Dr. Isa Imam sai kuma jami'a da ta bada umarnin shirin Julie Leaders Direction na ku Babangida Spring ke cewa a huta lafiya sai wani mako
san hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun raina
to ga da Babangida Jibril yanzu kuma ga kadan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce kotun koli ta ce mu ci gaba da amfani da tsofaffin kudinmu har zuwa ƙarshen wannan shekara amma kuma gwamnatin Najeriya ta shiru to gaskiya ya kamata a fitar da mu cikin duhu domin an bar mu cikin rudani babu tsofaffin kudin sannan kuma babu sababbin sai kuma sakon haɗin gwiwa wanda ya fito daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Tasiu Unguwar Tudu da kuma Alhaji Zakin Soyayya suka ce salam VO Hausa matakin jam'iyyar PDP na shirye zanga-zanga dan kalubalantar sakamakon zabe hakan bai dace ba muna kira gare su su rungumi kaddara ko su kai kara kotu Allah sa mu dace amin sai kuma sako na gaba wanda ya fara da cewa salam VOA Hausa zaben gwamnati da ƴan majalisun dokokin jihohi ya kawo jiki a Najeriya dan haka talakawa a guji sayar da kuru'u ko karbar taliya a ranar zabe domin hakan tamkar sayar da makomar ku ne na shekaru hudu masu zuwa saboda haka sai a kiyaye da wanne zamu ji da maganar kotu ko kuma umarnin shugaban kasa idan CBN ya amince mu karbi tsohon kudi to ya kamata CBN ya sake mana tsohon kudi daga Ayuba Isa garin noma tare da Umar Saya Saya da Babangida Babu Fajewa ta kai Abdul Salam Mai Walda Dambam da Aliko Auta Kafinta daga jihar Yobe sai sako na gaba kuma yace in dai ba kwashe wa ƴan Najeriya kafa gwamnatin Najeriya da babban bankin Najeriya ta CBN ke nufin yi ba kamata yayi su bi umarnin kotun koli wajen sako sababbin kudade in suna nan in ko babu su to a sako mana tsofaffin mu rika sarrafa su har zuwa ranar 31 ga watan Disamba ko daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala Nayashi Lakwaja a jihar Kogi a Najeriya to mun gode ci gaba da aiko mana da sakonnin ku
an gaishe ki Aisha Ma'azu yanzu kuma sai labarai a takaice
to jakadiyar Amurka a Najeriya ta faɗa cikin wata sanarwa a ranar Lahadi cewa akwai mutane da dama da ke da korafi kan sahihancin zaben shugaban ƙasa da aka gudanar kazalika a gefe guda akwai wasu da dama da ke murnar lashe wannan zabe Mary Beth Leonard ta yi kira ga masu korafi kan zaben da su bi hanya da doka ta tanada wajen neman maslaha wato su tafi yi kotu hukumar zaben Najeriya ta ANEC ta ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin zababben shugaban da zai jagoranci Najeriya tsawon shekaru hudu bayan shugaba Buhari ya kammala wa'adinsa na biyu a watan Mayu shugaban hukumar Professor Muhammad Yakubu ya ce Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki ya samu kuri'a sama da miliyan 8 inda ya lashe zaben da aka yi mai cike da gogayya sai dai bangaren yan adawa a kasar sun ce zaben na tattare da kurakurai sun kuma sha albashin zuwa kotu don kalubalantar sakamakon sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a yau Litinin cewa idan har dakarun Rasha suka yi nasarar kwace birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine hakan ba zai wani tasiri a yakin da Rasha ke yi da kasar ba birnin na Bakhmut ya kasance wata tinga da aka jima ana gubza faɗa inda dakarun Rasha ke ta yunkurin ganin sun karɓe ikon birnin wanda ke lardin Donetsk a cewar Austin baya kallon matakin da dakarun Ukraine suka dauka na janyewa zuwa yammacin birnin a matsayin koma baya a yau Litinin dakarun Ukraine suka ba da rahoton sabbin hare-hare da Rasha ta kai da wasu jirage mara matuka a kirar Iran sojojin Ukraine din sun wallafa a shafin Twitter cewa sun yi nasarar kakkao 13 daga cikin jirage 15 da Rasha ta harba musu a yau Litinin shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ce zargin saka guba da ga wasu dalibai mata da aka yi a wasu makarantun kasar laifi ne da ba za a taba yafewa ba a makon da ya gabata shugaban Iran Ibrahim Raisi ya ba da umarnin a kaddamar da bincike kan rashe-rashen lafiya da aka samu a tsakanin dalibai mata a sama da makarantu 30 a watan Nuwamba an gano cewa rashin lafiya ya kama dalibai a larduna 21 cikin 30 da ke kasar ta Iran
to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tayar gabatar da shirin sai Julie Leves Gresham da ta bada umarni. Sai injiniyan mu na yau, Mice Taku, Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne wa da gobe na tafi.